الفصل الخامس عشر في بيان ثمرات الإيمان بالألوهية وبالألوهية إن تؤمن حصل أثارها دنيا وبالأخرى اتصل أما بذي الدنيا حياة طيبة أي بالعبودية أعلى المرتبة حلاوة الإيمان ذقت تأنس بربك العلي نعم المأنس وتطمئن النفس بالتوكل فتتعلق بربها العلي وحققت عبادة القلوب وخضعت لعالم الغيوب فيحصل استخلافها في الأرض ومكنت في كل حال مرضي ومكنت في كل حال مرضي وبعد ذا ينال حسن الخاتمة يلقى إلهه بدون لائمة يكرم في أخراه بد يكرم في أخراه بد يكرم في أخراه بالثبات في سؤاله في القبر بالحق الوفي ينجو من العذاب يأمن الفزع يوم ينال الناس هول وجزع وسيئاته تكفر وجاز على الصراط بعد بالجنة فاز وفوق كل ذا رضا الرب الأعلى أكبر نعمة بجنة على الفصل السادس عشر في بيان الإيمان بالملائكة عليهم السلام ثم أن تؤمن بالملائكة حتم أتى في الآية المباركة هم العباد الله مخلوقون من نور ومكرمون بالفضل القمين ليس لهم أكل ولا شرب ولا تناكح فلا ترى تناسلا على عبادة الإله فطروا فعن قيامهم بها ما فتروا تؤمن بالإجمال في من أجملوا أما المفصلون قل نفصلوا منهم موكل بوحي أو مطر أو صور نوب قبض أرواح البشر موكل بالنار أو زبانية خزانة للجنة الثمانية حملة العرش ومنهم حفظة وغير هؤلاء لدى من حفظه هم أولياء المؤمنين صدقا مبجلونهم كما جاء حقا إذ يكرمونهم بالاستغفار وبالصلاة والدعاء الجاري ومن يكون مؤمنا بهم عصم من الخرافات ومن وهم يهم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوة a wannan dare na Asabar da zai zama daren 14 ga watan Zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi watan Zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya dace da 23 ga watan bakwai biladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021. Da za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka, littafi mai bayani akan aqida ko tauhidi, littafin da aka fi sani da alfiyatut tauhid, wallafar babban malami al'allamatu ash-shaykhu Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala. Wanda wannan darasi shi ne darasi na 21. A kwanakin baya mun tsaya a ƙarshen al-faslu ar-rabi'a ashara, fasli da yake magana akan kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da siffofi na uluhiyya, shi ne tauhidul uluhiyya. Mun ji bayanai da malam ya kawo muna da kuma misalai na abin da ya shafi shi wannan janibi na tauhidi. Idan an ce tauhidul uluhiyya, tauhidi ne wanda yake da alaka da kadaita Allah da ibada, ko kuma a ce fi'ilul abdi, aikinka kai bawa wanda za ka yi wanda ya shafi ibada, wana buƙatar ka kadaita Allah maɗaukakin sarki ba tare da ka yi masa shirka ko tarayya ba. To bayan ya kawo mana wannan babi, abu na gaba kuma al-faslul khamisa ashara, fasli na 15, shi kuma zai yi bayani fi bayani samaratil imani bil uluhiyyati, wancan tauhidin da aka yi bayani daki daki, to menene fa'idarsa idan a matsayinka na musulmi ko muwahhidi, idan ka tsayi da tauhidul uluhiyya, to waɗanne irin samarat ko fa'idodi za ka samu? Babu shakka akwai fa'idodi masu dimbin yawa, wanda su ne malam ya wake mana a wannan fasali, wanda za mu shiga baitocin baiti da 403 da za mu ji abin da malam ya kawo. To sai yake farawa da cewa wa bil uluhiyyati antu'min intu'min hasal atharuha dunyan wa bil ukhrat tasal. Malai yake cewa wa intu'min, in har kai imani bil uluhiyyati, bil uluhiyya al-jar wal majrur suna ta'alluki da shi fi'ilin tu'min din. To asalin zancen wa in tu'min bil uluhiyyati, idan kai imani da tauhidul uluhiyya wanda bayanin sa ya gabata, to shi ne yace hasal atharuha, to fa'idodin su za su tabbata duniya, tunnan duniya, wa bil ukhra ittasal, ay wattasal bil ukhra, kuma fa'idodin za su ci gaba da saduwa har zuwa ranar tashi alkiyama, ba za su yanke iyanan duniya ba. Saboda haka asar anan yana nufin al-fawaid as-samarat, idan har kai imani da tauhidin al-uluhiyya, to fa'idodin nan za su biyo ka tun daga nan duniya har zuwa gidan lahira, shi ne abin da malam yake bayani a kai. Ashe kaga fa'idodin kala biyu ne, akwai waɗanda za ka haɗu da su nan duniya, sannan akwai waɗanda kuma za su raka ka har zuwa lahira. Ashe kaga ba abu ne wanda yake ƙarami ba. To shi ne zai yi bayanin waɗanda za su same ka a nan duniya. Sai ce amma bi zid duniya, amma waɗanda za su faru bi zid duniya, ai bi hazihi duniya, sai aka shafe ha'un saboda darurar waka, amma waɗanda za su faru a nan duniya, to shine yace hayatun tayyibatun, shine akwai samun rayuwa wadda take wato mai dadi, hayatun tayyiba, koda baka da ko sisi, koda baka da mulki, koda baka da mukamin komi, to sakamakon wannan tauhidin da kai na al'uluhiyya kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da ibada, to shine mal yace za ka hadu da mi da rayuwa mai kyau, da rayuwa mai dadi. Wanda malamai sun yi ta maganganu akan me ake nufi da rayuwa mai dadi, wasu suka ce shine kwanciyar hankali, za a baka kwanciyar hankali, ba za ka hadu da tashin hankali da rigingimu da sauransu ba. Wasu kuma suka ce za a samu natsuwa, wato ba za ka samu firgici ga rayuwarka ba. Har ko yaushe duk wanda ya kalle ka to zai ganka kana cikin farin ciki matuƙa, kuma wala Allah zai iya yiwa ma baka da kuɗi, zai iya yiwa ma baka da wani mukami ko na mulki, amma sakamakon riƙonka da kai da wannan tauhidin, to sai Allah ta'ala ya baka rayuwa mai kyau, kamar yadda Allah ta'ala da kansa yayi alƙawari cewa man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda yayi aiki mai kyau to Allah madaukakin sarki yace za mu raya shi rayuwa mai kyau. Kuma sai aka ce min zakarin wa unsa, ko mace ko namiji, aka kawo ismul mawsul wanda yadullu ala al-umum, kowa ya shiga ciki. So da haka duk wanda yayi aiki mai kyau, amalan salihan, anan malamai suka ce shine al-iman, shine at-tauhid, kadaita Allah da ibada, sallah da kake yi, azumi, zakka da makamantansu, kai ma Allah shi kadai, to wannan shi ake kira da al'amalu salih. Idan ka tsaye da shi to Allah ta'ala yayi alƙawarin zai raya ka rayuwa mai dadi a nan duniya. To wannan kaga fa'ida a nan duniya zaka same ta, ba ma sai ka je lahira ba, tun nan duniya Allah zai baka ita. To sai na biyu, to sai ce ai bil ubudiyyati, wato a dalilin wannan ibadar da ka tsayu da ita, a alal martaba, wadda wannan ibada ita ce mafi ƙololuwar ɗaukaka, duk wata sifa da za a siffanta ka da ita daga cikin sifofi, to a siffanta ka da cewa kai bawa ne, to wannan shine mafi ƙolin ɗaukaka, mafi ƙolin yabo. Shi yasa zamu ga Allah yana yabon bayansa, wa ibadur rahmani, a gani wannan idafa litashrif, bayin Allah mai rahama, subhanallazi asara bi abdihi, ita ma wannan idafa litashrif. Kaga ba a ce ba a kawo suna annabi Muhammad ba, bai ce bi nabiyihi ba, bai ce bi rasulihi ba, sai ce bi abdihi. To shine malamai suka ce mafi ƙololuwan mataki ko daraja wadda za a siffanta bawa da shi, shine a kira shi bawa. Duk wani matsayi da za ka ba mutum wanda ya wuce wannan matsayin, to su ka shi kake yi, kuma zagin shi kake yi, ba yabansa kake yi ba. To kada ka yadda a gida ɗaka a baka matsayin da ya wuce wannan manzila ɗin, shine a'lal martaba, dangane da halittu kenan. To duka ƙarin bayani ne yayi akan ita wannan fa'ida ta farko na hayatun tayyiba. Sai na biyu, sai ce halawatul imani zuqta, halawatul iman maf'ulun ne bihi muqaddam, taqdirul kalam zuqta halawatul imani, zaka dandani zaki dandano mai kyau, abu mai daɗi
mai zaki shi ake kira halawa, shi yasa ake kira alewa. Yawa, sai Bahaushe ya abin da ya juye kalmat. Madadin halawa sai ya ce alewa, saboda Bahaushe bai da ha. To sai, amma yana da a, sai ya ce alewa. To wannan shi ne, za ka ɗanɗani zaƙin imani. Saboda haka, a matsayinka na mumini, muwahhid, mai kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada, to idan ka tsayu da wannan tauhidi, za ka samu imani, wato ya zama mai daɗi a cikin zuciyarka. Shi ne malamai suka ce abinda ake nufi da halawatul iman shi ne subutul iman fil qalbi, shi ne imanin zai kawo a zuciyarka ta yadda ba wani abu wanda kake jin daɗinsa kamarsa. To za ka samu wannan. Sannan na uku, ta'anasu bi rabbikal ali, sannan za ka samu ɗebe kewa, shi ne ta'annus. Za ka samu ɗebe kewa shi ne adamul wahasha, rashin tsoro da firgici. To kishi yasa shi ne ɗebe kewa. Misali, lokacin da mutum ya kasance a firgice, kila cikin daji yake ya ɓata, bai ga kowa ba, bai ga alamun jama'a ba, amma kwatsam yana tafiya sai ya ga gari. Ai, ga gari nan ma bayan duci ya kawo. To kaga sai ya samu ne, sai ya samu nutsuwa, sai ya samu kwanciyar hankali. Wancan tsoron da yake tunanin wala Allah zai haɗu da zaki ko kirkeci ko wasu namun daji, yanzu duk wannan ya gushi. To shi ne yace za ka samu at-ta'annus bi rabbika, mana baka tunanin cewa akwai wani abu da zai iya samun ka, saboda kana jin cewa Allah yana nan tare da kai ta fuskar iliminsa da kulawarsa. Shi ne bi rabbikal ali. Sai ce ni'mal ma'anasu, ma dalla da wannan ɗebe kewa ga wanda ya same ta. Amma to kuma ba za ka same ta ba, dole sai ka kasance bawa mai kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da wa'innan ibadu. Shi ne al-ma'anasu, ni'ima al-ma'anasu, madalla da wannan ɗebe kewa. Masdarun ne mimiyun, daga anisa ya anusu ma'anasan. Wa tatma'innun nafsu bitawakkuli, sannan fa'ida na gaba kuma, rayuwa za ta samu nutsuwa bitawakkuli, ta hanyar dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ta yadda komai ya same ta, za ta dogara ga Allah. Fatata'allaqu, rayuwar za ta ratayu bi rabbihal aliyyi, ga ubangijin ta wanda yake madaukaki. Duk abin da ya taso sai kaga ta koma ga Allah. Duk abin da ya same ta sai ka ji ta ce wannan daga Allah ne, ba za ta jingina ma kowa ba. At-tawakkul shine tafwidul umuri ila Allah subhanahu wa ta'ala thumma al-akhdh bil asbab ash-shar'iyya, wala shi ake kira da at-tawakkul. Duk al'amuran kaka jingina ma Allah su gaba daya, komai ka wakkala su ga Allah. Duk abinda Allah ya yi kai dai ba ka da zabi. Sannan al-asbab, sabubba na shari'a da shari'a tassa sai ka bi su. Yawwa, in Allah ya ga dama, misali, sai ya hana ka je yunwa, ko Allah zai iya wannan? Kuma matsayinka na musulmi za ka yadda da wannan? To amma tunda bai ce, tunda ya kawo sabab na shi ne ka ci abinci, to ba za ka ce a ni ba zan ci abinci ba, tunda Allah yana da ikon ya cire min yunwa, ni dai na dogara ga Allah. To sai ka haɗa gaba ɗaya, jingina ma Allah al'amuranka, sannan kuma ka yi riƙo da sabab na shari'a, ma'ana wanda shari'a ta yi dinshi. Sai ci gaba da cewa wa haqqaqat ibadatul qulubi, kuma ita zuciyar, wa haqqaqat ayhiya. Alfa'il shine ad-damirul mustaqim fil fi'l, wa haqqaqat ita rayuwan nan za ta tabbatar da ibadatul qulubi, bautar zukata, bautar zukata. Duk sanda bawa ya kadaita Allah da tauhidul uluhiyya, to zaka ga rayuwarsa ta tabbatar da ibadar zuciya ko ibadu na zuciya, kamar as-sidiqu, kamar ar-raja'u, kamar al-khawfu, al-khashiya, da makamantan su. To wannan ba kowa ke samun shi ba sai mai tauhidi, sai wanda adda tauhidi. Saboda haka akwai ibadu na gaban jiki, akwai kuma ibadu na zuciya, akwai ibadu na zuciya. So al-ikhlas, ikhlasi ibadar zuciya ce, ba abu ne wanda yake ga fili ba, eh yawa. Amma kuma ana iya samun alamunsa, ana iya ganin alamarsa, amma ba wanda ke da tabbacin cewa wane yana da ikhlasi, tabbas hakikatan sai Allah, saboda abu ne na zuciya. Amma mun muna iya cewa eh mun ga alamu, alamu sun nuna abinda wane ke yi, to don Allah yake yi, ba don re yake yi ba. Sannan wa khada'at, su kuma zukata, ad-damir ya'udu ila al-qulub, wa khada'at zukatan su kuma za su yi tawalu li'alimil ghuyubi, ga masanin al'amuran da aboyi, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wannan yana cikin samarat na tauhidul uluhiyya. To idan wannan ya samu, wannan duka ana bayani ne akan samarat na nan duniya fa, ba kai ga na lahira ba. Fayahsulu istikhlafuha fil ardi, kuma fayahsulu sai ya tabbata istikhlafuha, maiwarta, ma'ana maiwar ma'abuta zukatan, masu zukatan waɗanda suke da wa'ancan sifofi, to mai wasu zai tabbata fil ardi, a cikin ƙasa, ma'ana za a jaye wasu waɗanda ba su da tauhidi, sai a zaunar da su. Idan kuna rayuwa cikin gari, ku kun riƙe tauhidi na gaske, kun kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada, amma ga wasu can gehe shirka suke da sauransu, to Allah zai kawar da su sai ya tabbatar da ku. Yana daga cikin asbab na yayewar musiba da bala'i. Amma muddin ana shirka, to ba yadda za a yi kuma kowa da kowa ya ji daɗi, ba zai yi ba. Sannan muddin ko da kun kira kanku ku ahlus sunna ne, amma idan ba ku yi ta haƙiƙar tauhidi ba, to ba za ku samu istikhilafi a cikin ƙasa ba, har ka mutu ba za ka daina ganin ɗan bid'a ba, ba za ka daina ganin mushriki ba, ba za ka daina ganin munafiki ba, saboda kai kanka kana da matsala, babu ta haƙiƙar tauhidi tare da kai, kamar yadda dai za mu ƙara bayani nan gaba. Wa mukkinat fi kulli halin marudiyyi, wa mukkinat, kuma su ma'abuta zukatan nan za a ba su tamkini, tabbatuwa, fi kulli halin, a kowane hali, ma'ana za a ba su shugabanci. Duk sanda ka ga waɗanda as saman mulki marasa imani ne, to ya nuna waɗanda ake mulki ba su da tauhidi, ba su da tauhidi. Duk sanda ka ga marasa imani sun rinjaye masu da'awar imani, don ba za mu ce masu imani ba, to ya nuna imanin nasu kawai na da'awa ne, ba na gaske ba ne. Amma in dai kun tabbatar da tauhidi da gaske haƙan, to shi kuma Allah ya yi alƙawalin zai ba ku tamkini, ma'ana zai ba ku shugabanci, zai ba ku istikhilafi fil ard. Wannan shi ne ƙa'ida, shine yace fi kulli halin mardi, kuma a kowane hali wanda yake abin yarda ko yardaji. To wannan sun kare su asaru wa'anda za su faru a nan duniya, wanda duk muminin da ya rike bautar Allah biduni sharkatin, to babu shakka waɗannan abubuwa za su tabbata gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani game da su ita wannan nukuta da ya ƙare da ita, cewa wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. To wannan aya malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wa ta'ala alƙawali ne yayi, shine ya bude aya ne shi, kaga sai ya ce wa'adallahu, wannan ana kiransa alƙawali, ba yarjejeniya ba, in kai kaza zan baka kaza. To Allah yayi alƙawali gawa allazina amanu, a gani sai ya fara da imani, waɗannan da suka yi imani, minkum, to minkum ɗin nan me take nufi? Cikin ku, ku mutane ko ku musulmi? Don malamai suka ce minkum ɗin nan musulmi ake nufi, dan cikin musulmi ba kowane na zai iya taka wannan martaba ba, ta shi wannan imanin, ta haqiqul imani din nan da ake magana. To shi yasa Allah ya ce minkum, kuma abin da yasa Allah ya ce minkum saboda in duk garin nan misali kowa ya samu ta haqiqut tauhidi, to ba zai kowa ya zama shugaba ba, dole wasu ne za a zabo, ko ce kai ne gwamna, kai ne ciyaman, kai ne sarki. To shi abbalagar da Allah ya sa ya ce minkum. To in dai ai wanda aka baiwa shugabanci naka ne, ai ba komai, kamar an baka ne. Sannan ya ce wa amilus salihati, wasu kai ayyuka na kwarai, wanda ana kiransa a balaga ataful khas ba'da al'am, domin al'amalu saliha min dimnil iman, sun shiga cikin imani. Da Allah ya ce allazina amanu, to komai ya shiga, komai ya shiga, don dama aiki ba zai zama na kwarai ba, dole sai akwai imani. To wannan ya daga cikin abin da suke kira da ataful khas ba'da al'am. Laysakhlifannahum, wannan lamu ana kiranta da tawti'atun lilqasami, akwai rantsuwa wadda aka goge, to da aka goge ta sai aka kawo lamun saboda ta yi dilala. Ta gadirin zancen wallahi la yastakhlifannahum fil ard, na rantsi da Allah sai na mayar da su khalifofi a cikin ƙasa, ma'ana zan jaye maƙiyansu, sai in me, sai in kawo su. Yan samu waɗancan sharuɗa, sai ce wala yubaddilannahum kama istakhlafa allazina min qablihim, kama yadda yawa na gabaninsu annabawa da sauransu. Za ka ga kowane annabi Allah ya turo farkon lamari, za ka ga shi kadai ne, amma saboda da'awa da yake mutane suka karbi imani yau da gobe yau da gobe, sai daula ta dawo gare su. Ku dubi abin da ya faru da annabi Musa da Fir'auna, karshe Allah ya hallaka Fir'auna da mutanensa, sai aka tabbatar da banu Isra'il a Misir kama yadda ya faɗa a wasu ayoyi daban-daban. Sai ce kuma na uku, wala yumakkinanna lahum dinahum, kuma Allah zai kafa musu addininsu, zai tabbatar musu da addininsu ya zama mai ƙarfi. Za ka ga musulunci na da ƙarfi, duk wani abu da ake buƙatar a yi addini ana iyawa. Sai ya ce allazi irtada lahum, wanda ya yadda musu subota mai da shi, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, a gani kuma Allah zai canza musu tsoron da suke a kansa sai ya kawo musu aminci. Ya abudunani wala yushriku nabi shay'a. To wannan wasu malamai suka ce ba sharadi bane. Abinda Allah ke nufi da ya abudunani shi yasa bai adafi ba. Bai ce wa ya abudunani ba. Sai ce ya abudu nani. Ma'ana cikin sifofinsu suna bauta min. La yushriku nabi shay'a, kuma ba sa mai shirka da komai. Sharadin tabbatuwar abin da aka gabata da dogewarsa, to shi ne a lokacin da suke da wannan sifa. An gane? Ba wai Allah na nufin a'a ko sun yi imani ko sun yi aiki na kwarai, to sharadin a ba su waɗanga abubuwa sai sun zamo suna bautar Allah ba shirka ba. To ai shi ne an ka faɗa baya. Shi da aka faɗa baya. A'a, cikin sifofinsu shi yasa ba ya adafi ba. An gani? Saboda jumlar tana ta'kidi ne akan abin da ya gabace ta. To duk sanda jumla ta zamo tana akkada ta gabaninta ba a sa a adafi. Irin su alif lam mim zalikal kitabu, sai ce la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu jumla ce. La raiba fihi kaga ba a ce wala raiba fihi ba, li'annaha mu'akkida lima qablaha. Kuma tana ta'kidi ne ga wadda ta gabace ta. An fahimci wannan ko? To irin shi ne aka yi anan. Ma'ana sifofinsu, halinsu, wasu bashiyarsa suka ce haliya ce. To wannan dai shi ne. Wannan duka sun takaita ne a iya nan duniya. To yanzu za mu ji na lahira. Wa ba'da za yanalu husnal khatimah. Wa ba'da za, bayan wancan da ya gabata. Za din nan yana komawa ga hayatun tayyiba, halawatul iman har zuwa ƙarshe. To shi dai da aka zo sai aka dubu aka ce kai wa ba'da za. Dama ba'adu in an yi idafata to sai a gina ta akan fatha. In an yi idafata, in kuma an cire idafa to sai a gina ta akan dhamma. Kamar da kake faɗa a muqaddima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sai ka ce amma ba'adu misali. Yawwa, to dalilin da yasa aka ce amma ba'adu saboda akwai adafi. Ai amma ba'dal basmalati wal hamdala was salsala wat taslim wa ghairi zalika, to duk sai aka goge shi. To wannan amma ba'adu du wannan rufa din duk tana da lala akan wadancan. Shi yasa yace lillahi al'amru min qablu wa min ba'du. To wannan shi ne. To amma na ayi idafa kaga ba a bukata game da wannan, ba sai an ce wa ba'adu ba. Tunda ayi idafa wa ba'ada za, bayan wancan da aka ambata ya gabata, shine asaru da za su faru a nan duniya, shine yace yanalu husnal khatima, zai samu shine kyakkyawar cikawa. Kyakkyawar cikawa me yake nufi da kyakkyawar cikawa? Shine al mautu alal islam ko alal iman. Ma'ana akwai garanti, akwai tabbas zai mutu akan musulunci, zai mutu akan imani. Shine husnul khatima. In ka ji an cewa ne yayin mummunar cikawa, ma'ana bai mutu akan musulunci ba, shi yake nufi. Ba abin da ya shahara ba, an cewa ne ai bai mummunar cikawa ba, to sai kaga wani abu ake sawarawa na daban. Amma husnul khatima shine malamai suka ce al-mautu alal islam. Ba dai ya mutu akan musulunci ba, to shikenan. Duk wasu abubuwa da suka faru ana fatan Allah zai mai afuwa. Sai ce yalqa ilahahu, kuma zai hadu da Allah abin bautansa, biduni la'ima, ba tare da wani abun zargi ba, Allah ba zai zarge shi ba saboda wannan imanin. zargin da za a ce a sashi wuta kuma ya dawwama a ciki. Sannan yace na biyu, yukramu fi ukhrahu, za a girmama shi, za a karrama shi, fi ukhrahu, a ƙarshen sa. Shine a rayuwarsa ta ƙarshe, ba a lahirarsa ba, a rayuwarsa ta ƙarshe za a girmama shi. Dami bi thabati fi su'ali, za a bashi tabbatuwa akan iya amsa tambayoyin da za a yi masa fil kabri, a cikin kabari. Bil haqqil wafi, kuma tare da gaskiya wadda take cikakkiya. To wannan ita ma babbar alama ce cewa ya mutu akan imani, domin ya tabbata a hadisi, hadisin al-Bara, dogon hadisi ne, al-Imam Ahmad ya rawaito shi, hadisi ne sahihi, cewa in mutum ya mutu aka zare ransa, mala'iku suka zare ransa, malakul maut tare da mala'ikun da ke taimaka masa, don ba shi ɗaya ka tahowa ba, akwai masu taimaka masa, wanda in suka zo su sauran mala'ikun za su dinga koro rayuwar daga inda Allah ya ajiye ta. Har yanzu ba wanda ya san inda rayuwa take, Allah bai bayani ba. To idan suka koro rayuwar ta kawo daidai makogaro, to shi kuma nan ne malakul maut, nan ne sai ya zara rayuwar. To shi yasa akwai wahala kwarai da gaske. To idan aka zare wannan ran, aka bar gangar jiki, to sai mala'ikun su je sama da wannan rayuwar. To shi ne mala'iku guda biyu za su zo masa, wanda a wata riwaya an ce munkar da nakir, za su zaunar da shi, faya kula ne lahu, sai su ce da shi man rabbuka, tambaya ta farko kenan, kaga tauhidi, da tauhidi za a fara. Man rabbuka, wane ne ubangijinka? Faya kulu rabbi Allahu, ya ce ubangiji na shi ne Allah. Amma wannan kaganta amsa ya kadauko, tana da wahala. Tana da wahala, domin abinda zai sa ka iya ba da wannan amsa daidai ya zan haka kan rayu, ka yadda da cewa rabbi Allahu lokacin da kana rayu, kuma ka mutu akan haka, kuma aikinka ya nuna. To shi zai iya baka dama ka iya amsa wannan jarabawa. Daga nan madinuka ta biyu kenan, me addininka? Ya kulu, sai ya ce huwal Islam, musulunci. To shi ma in ka yi musuluncin lokacin da ka rayu, kuma ka rayu akan musulunci, shi zai iya baka dama ka iya ba da wannan amsa. Daga nan sai su yi mai tambaya ta uku, ma hazar rajulul ladhi bu'itha fikum, sai su boye sunansa, sai su ce mutumin nan da aka aiko muku wane ne? Sai a boye suna ne. To in ka bi shi za ka iya faɗin suna ne, in kuma ba shi ka bi ba, to sunan shi zai ɓace, ba za ka iya kawo sunansa ba. In ka bi shi sai ka ce huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To duk wanda bai bi annabi ba, malamai suka ce sunan annabi wannan lokaci zai ɓace masa. Agani, amma nan duniya sun cika mutane da cewa su masoya manzon Allah ne, mabiya manzon Allah ne, amma sunan ya ɓace. To akwai ta hudu, dama ba uku bane, fa yaqulani lahu wa ma ilmuka, sai ce to a rawo kan ilimi, ka je makaranta? mika karanta? Fa yaqulu, sai yace qara'atu kitaballahi, in qur'ani ya karanta kuma ya iya shi kuma ya fahimce shi, to sai ya faɗe shi. In ko bai san qur'ani ba, hadda qur'anin bai iya faɗi, Qur'anin ma zai bata daga kwakwalwarsa. In jaridu ya karanta, in ma wasu littattafai dai na daban waɗanda basu shahi littafin Allah ba, to ba zai iya cewa littafin Allah na karanta ba ko Al-Qur'an. Sai ce na karanta littafin Allah, fa amantu bihi wa saddaqtu, kuma na yi imani da shi kuma na gaskanta shi ta fuskar aiki. To wannan su ne tambayoyi guda hudu suka tabbata a hadisi, ana sabawa cikin kabari abinda za a tambaye shi kenan. Kada hadisi yana cikin Musnad al-Imam Ahmad, dogon hadisi ne. To ba da wai wannan ansa daidai shine abinda mallan ke magana anan, shine ma'anar yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. To fil hayati ad-dunya shine abinda mun ka gabatar, wa fil akhirah kuma shine wannan. Eh, don da zaran ka fadi wannan jaraba to ka samu matsala. Eh, so da aka ba magana zuwa jami'a tunda baka ci jam ba. Ka wadi jam ina magana zuwa jami'a. To ga gani rabi ma baka ci ba na abin da ake bukata. To saboda haka akwai matsala. Mu tashi tsaye tambayoyin nan mu ga cewa mun iya bada amsar su tun nan duniya. About aka ayi karatu a san Allah, a kudurce abin da ya wajaba a kudurce, sannan a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan a rayu akan musulunci. Duk abin da ba musulunci ba ka aje shi kuma ka yi karatu. To yanzu jahili zai iya cin wannan jarabawa? Kaga ba zai iya ba. Eh, tunda sai an ce mi ka karanta, ka yi karatu. Eh, Allah ya sawwaki. Yanzu min al'azabi na gaba na uku shine zai tsira daga azaba, ba za a yi masa azaba kabari ba. Don daga nan annabi ya ce mala'ikun za su ce to kwanta ka yi barci, ka yi bacci irin baccin sabon ango. Sai ya ce ya amanul faza' ko kuma zai amuntu daga tsoro, ba wani tsoro da zai same shi. A yaushe? Yawma yanalun nasa haulun, ranar da tsoro babba zai samu mutane, wajaza da kuma rashin hankuri, raki, ranar da mutane za su dinga raki suna hargowa suna wayo su Allah wayo su, shine jaza. To shi wannan rana babu tsoro tare da shi. Sai ce wasayyi'atuhu tukaffaru, abu na gaba kuma za a karkare masa zunubansa. Wajaz, ay wajaza ala sirati, kuma zai samu damar tsallake sirati. Ba'du, bayan duk waɗancan abubuwa da suka gabata, to faz bil jannati, zai samu rabauta da shiga aljanna. Shikenan abin ne ma ya samu ko? To har yanzu akwai saura. Wa fawqa kulli za, abin da yake saman duk waɗannan abubuwan da aka ambata, da waɗanda za su faru duniya, da waɗannan da aka ambata da za su faru lahira, shine ridar rabbi ala, samun yarda Allah ala wanda yake ya ɗaukaka shi Ubangijin. Wa ridwanu minallahi akbar. To wannan ita ta fi komai daɗi ga 'yan aljanna, sama ga matan da aka ba su, da gidajen da aka ba su, da nau'in abinci da wayewaye da sauransu. Shine Allah zai ce na yad, lokacin da aka ɗauko mutuwa aka yanke ta a sura ta rago, sai Allah ya ce to ku 'yan aljanna na yarda da ku har abada ba zan yi fushi da ku ba. To wannan ya fi komai daɗi, don inda akwai lokacin da za a fito daga aljanna to da an samu matsala. Kila ce in ka shekara 1000 za ka hito, za ka fito, shi kenan an biya ka na bautan da ka yi. To ba wannan, sai Allah ya ce akwai yarda shine mal ya ce akbaru ni'matin ita ce mafi girman ni'ima bi jannatil ala bi dinnan ma'ana tafi ai fi jannatil ala duk wani duk dadin da kake jin ana fada a aljanna da wanda qur'ani ya ambata da komai to yarda Allah ta tafi su da shine yace bi jannatil ala a cikin aljanna ala wadda take mafi kololuwa mafi daukaka ita ce aljanna dama an ce aljanna jaha takwas ne gurgurun aikin ka gurgurun jahar da za a kai ka to ta takwas din ta can koli in imanin kana yana yana da karfi sosai can za a kai ka al'ala daga al'ala'u ne shine daukaka ko asharaf to wannan shine abin da ya shafi samarat saboda lokaci sai mu tsaya nan wani darasin sai mu tashi al-faslu sadisa ashara insha Allah ta'ala shi kuma zai bayani akan al-imanu bil mala'ika imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala menene mala'ikun me ya wajaba gare ka ka kudurta dangane da su tunda suna daga cikin arkanul iman an tu'mina billahi wa mala'ikati kaga akwai mala'iku a ciki to Allah ta'ala shi muna jagora kuma Allah madaukakin sarki ya kaddare mu da cikawa da imani Allah ya taimake mu ya ba mu tabbatuwa akan wannan tauhidi na ganin cewa mun kadaita Allah da duk wani abu wanda ya shafi ibada to shi zai sa mu samu duk waɗannan abubuwa da aka ambata amma in dai kana shirka to ka samu matsala to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.